والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أخوان المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا الله سبحانه وتعالى بإساك حد أمو ينشي قبل أن نكرته يسير من الله صلى الله عليه وسلم وأن مسلا سيما البركة إن شاء الله. أكون وأن لوكسي wanda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara ba mu tabbata akan wannan addini da'iman lokuta irin wannan zamanin fitintunu iri-iri magabata sun karantar da mu mai da hankali wajen kusantar Ubangiji salloli na nafilfili azumi addu'o'i iri-iri da fatan Allah maɗaukaki ya tabbatar da mu akan wannan addini kuma ya zama a kansa za mu rasu. Bawan Allah kullum kada ya raba kansa da addu'a da za ta tabbatar da shi akan addini, ma'ana da cewa Allah maɗaukaki ya tabbatar da shi akan addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fitintuno a aqidar mutum, fitintuno a addininsa, fitintuno a halayensa, fitintuno a ƴaƴansa mata a dukiya, fitintunu na rashin zaman lafiya iri-iri, duk suna buƙatar a ce an ba su lokaci da dogon tunani da kuma tsananta addu'a ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya fidda mu daga ciki, in kuma tabbas sai sun gudana to Allah maɗaukaki ya zama cewa ya tsaftace mu, ya kuma ba mu lafiya, kuma ya tsare mu da tsarewa irin tasa. Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaka. Darasinmu na ƙarshe a cikin abubuwan da malam da littafin Al-Hiqi Maktum ya rubuta mana akan awamilus sabr was-sabat, dalilan da suka sa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tare da shi duk da irin musgunawan da ake musu akan riƙon da suka yi da wannan addinin, da kisa da duka da cin mutunci da kora, amma bai hana su tabbata akan wannan addinin ba. Menene dalilin da ya jawo suka yi irin wannan haƙurin da ba a ga misalin irinsa ba? Malamin ya kawo mana dalilai, daga cikinsu akwai na farko imani da Allah, na biyu irin shugabancin da suka samu kansu a ƙarƙashinsa, wato shugabanci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ake masa wahayi da kullum da tunaninsa da maganarsa da aikinsa, shiryar da su ake daga Allah subhanahu wa ta'ala akan me ya kamata a yi. Wannan shugabancin da ya nasu tasiri a zukatarsu, yadda ko yana nan ko baya nan suna jin babban abin da ya dame su shine su tsaya akan wannan addinin kuma su kare shi, kuma su yi tafiya irin ta shi jagoran nasu shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya kawo mana misalai da dai kowane lokaci muka tashi, duk dai Allah maɗauki ya sa wannan nurin mun karanta shi ne a lokuta da suke karatun yakan yayyanke. Ya kamata a ce gaba ɗaya lokaci guda aka karanta shi. Abu na uku kuma malamin ya magana akan sababi na uku shine ash-shu'uru bil mas'uliyya, kasancewar suna jin irin nauyin da ke kansu na isar da wannan addini din ga al'ummar da take bayan su, don haka dole su yi haƙuri da irin nazarawa da ake musu. Dalili na hudu imaninsu da ranar ƙarshe, kowa daga cikinsu yana ji kuma ya yi imani, ya tabbatar da cewa zai haɗu da Ubangijinsa, Ubangiji kuma zai tambaye shi akan wato abin da ya aikata. Don haka ba wai nazarawa da ake masa ce take da muhimmanci ba, a'a, babban abu shine ya zama Allah ya yarda da shi, kuma wannan gaskiyar da yake kai ya tabbata a kai har zuwa ƙarshe, har lokacin da zai haɗu da Ubangiji kuma Ubangiji ya ba shi ladan abin da ya aikata. Duk mutumin da yake tunani wajen addininsa ya zama waɗannan abubuwan yake hangowa, to insha Allah babu wani tashin hankali, babu wata fitina, babu wata mugunawa da za ta dame shi ta matsa masa har ya ce kai bari ne in yage addinin nan in zauna, saboda yana son ya zauna lafiya a duniya. Duk irin matsawar mutum da ake a kan addini to haƙuri yake ƙara yi a kansa, kawai dai ya zama cewa yana bin ƙa'idojin yadda addini ya karantar da shi. Abu na biyar shi ne ya kawo mana magana a kan Alƙur'ani, cewa irin tarbiyyar da Alƙur'ani ya yi musu, da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu ta hanyar Alƙur'ani, ya nuna musu cewa kai addinin nan fa ba ku kaɗai ne aka fara baiwa addini kuma aka matsanta muku aka muzuna muku a kai ba. Yawwa, duk wanda yake so ya shiga aljanna to sai yayi hakuri saboda za a dame shi za a ci masa mutunci za a zage shi za a dake shi kila ma a neme ko a hari rayuwarsa to ba ku ne na farko ba am hasibtum an tadkhulu aljannata wa lamma ya'tikum mathalu alladhina khalaw min qablikum sai kawo musu wannan tarbiya sai da alqur'ani da Allah madaki ke musu ta hanyar alqur'ani ya kawo musu ayoyi a lokacin da ake fitina ake munguna musu don su ji cewa hakika fa sai sun yi hakuri kuma ba su ne farau ba an yi irin wannan abin a annabawan da suka gabata amma sun yi hakuri kuma addinin da haka ya tabbata sai dalili na biyar a na shida shine akan su zamu tashi a yau insha Allah na gado wannan ya kusanto mana abin da ya gabata a baya ya ce as-sadis abu na shida ko sababi na shida da ya sa bayan Allah na suka tsaya akan wani addini shine al-bisharat bin nazahi bishara iri-iri da suka samu da cewa su ne masu cin nasara idan kana cikin tashin hankali da damuwa akan addini ana matsa maka sai kuma kake samun bishara daga mai addini cewa fa za ka ci nasara kaga wannan shi kadai ya isa ya tauqimin zuciyar mutum ya tabbatar da ita ba ta nutsuwa cewa ta yi hakuri lokaci zai zo wannan damuwar za ta gushe kuma shi ne zai ci nasara a ƙarshe wannan shi kansa amin ne ko sababi ne daga cikin sabubban da suka sa Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da waɗannan mutane akan addini musu gudu ba to shi ne malamin yake faɗa a larabci sai yake cewa wa ma hadha kullihi tare da wannan duka kana musulmina musulmi a wancan lokacin ya arifuna mundu awwal yawmin laqu fihi shiddata wal ittihad tun farkon ranar da suka fara haduwa da wato wannan kunci da tsanani da kuma matsawa da ake musu da cutarwa da ake musu tun daga ran da aka fara cutar da su bal wani kabili ya ce kai ba ma tun wannan ranar da aka fara cutar da su ba tun kafin ma a fara cutar da su din sun san annal dukhul fil islam sun san cewa shigar cikin musulunci a larabci ana cewa da khalafin islami yawwa kamar amma ba duk abin da yake hissi ne kamar masallaci ba a cewa da khalafin masjid sai da ce da khalal masjid da khalal fasla da khalal baita amma abin da yake ma'ana shi ba abu ne da za ka gan shi kulu-kulu ka shiga cikinsa ka fita ba ana cewa da khalafi dinillahi to annal dukhul fil islam suka san cewa shiga musulunci laysa ma'anahu jarra al masa'ib wal hutuf ba wai ma'ana sa shine a jawo mutum nufifa da kuma mutuwa ba al hutuf jam'u hatf mata ala hatf anfihi an ake faɗa da larabci ko mutum ya mutu shi kadai haka Allah madauki ya raba shi da rayuwarsa to wannan shi ake cewa al hatf jam'u sa shine al hutuf ba wai ma'anar idan mutum ya shiga musulunci shi ne musifu su haukansa ko kuma a ce ya mutu ba su sun san wannan bal amma inna da'wata al-islamiyya asalin ita da'awar musulunci ta hadifu mundu awwal yawmiha tun daga farkon da ta fara ita da'awar musulunci to manufarta shi ne ma'anar ta hadifu abinda take hari ta kaima ta cimma burin da take so ta kaima gare shi shine ila al-qada'i ala al-jahiliyyati al-jahla'i man fattata farko ita ce ta rusa jahiliyya da zamani da dabi'a da addini da tunani da ayyuka irin na jahiliyya to manufar musulunci shine a gusar da waɗannan irin abubuwa na jahiliyya din a mai da hankali a mai da mutane kan abinda Allah madaukaki ya yarda da shi wani zamiha da kuma gusar da tsari irin na jahiliyya din al-ghashim ay al-zalim wanda yake wato az-zalimi ne wato wanda ba shi da adalci nizamin nan da tsarin nan marar adalci na jahiliya to manufar addinin musulunci shine a gusar da shi a kau da shi a kawo tsari mai adalci wa anna min nata'ijiha kuma sun san cewa daga cikin manufa ko abin nan sakamakon da za su samu fi duniya a duniya sakamakon ita da'awa ta musulunci inda an yi da'awa ta musulunci an kira mutane zuwa ga addini to babban sakamakon da za a samu shine basdul nufuzi alal ardi wato a yaɗa nufuzi da iko na musulunci a bayan ƙasa ya zama musulunci shi ke tafi da rayuwar mutane wannan yana daga cikin manya-manyan manufofi na da'awar musulunci wasaitara alal mawqifi siyasi fil alami kuma da samun ƙarfi akan wato mataki na siyasa na duniya ya zama siyasar duniya abinda take tafiya a kansa da tsarinsa shine wato addinin musulunci fil alami a duniya baki daya litaqida al ummata al insaniyata saboda ta ja wato al'ummar dan adam baki daya jinsin bani adam baki daya a gashi wal jam'iyyah al bashariyah da kuma ne wato ungiyar dan adam baki daya ma'ana dole nufin al'ummar dan adam ta ja wannan al'umma ila mardatullah zuwa ga wato yadda da Allah ko kuma samun yardar Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine asalin abin da musulunci yake tafi da shi ya ja hankalin mutane a kamo hannunsu a jasu zuwa ga tauhidi su yarda da tauhidi kuma su yarda da dokokin Allah su rayu a ƙarƙashinsu har zuwa lokacin da za su mutu wa tukhrijuhum ta kuma fidda su min ibadatul ibadi daga bautar mutane domin ko mutane ko kuma bayi duk abin da yake ba Allah ba to alam ne min al'awali kuma sannan bawa ne da Allah sawa'un ya'budullaha ar-ribal yana bauta ma Allah da yardarsa ko kuma wato ma ba shi ma da hankali amma dai bawa ne na Allah domin duk abin da ka gani a duniyar nan to bawa ne na Allah in dai ba Allah ba ne to a fidda mutane daga bautar bayi zuwa ga bautar wato ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ne ila ibadatillahi wa kana alqur'anu yanzilu bi hadhihi albisharat musulmi da alqur'ani kuma yana sauka da wannan ilimin bisharori lokaci zuwa lokaci marratan bisarahati wani lokacin a faɗa ƙuri-ƙuri wa ukhra bil kinayati wani lokacin kuma zai zama da kinaya a yi ishara a faɗi wani abu da ake nufin kuma wato wannan bishara ɗin fa fi tilka al-fatarat al-qasima a wancan lokuta masu tsanani allati dayyaqat al-ardu ala al-muslimin ko dayyaqat al-ardu ala al-muslimin aka kuntata ƙasa akan musulmi abin wannan usulubi ne a larabci hatta daqat alayhim al-ardu ma'ana yanzu na ƙasa ce maka kunci ina yace ƙasa ce maka kunci a larabci shi ne karasa na inda zaka wato kamar an tattara ta guri daya duk inda ka taka kawai sai ka kamar zaka fada ne cikin wani tashin hankali din shine ma'ana saboda tsananin bala'i da musifa wa biqatil ardu ala al-muslimin wa kadat takhnaquhum wa taqdi ala hayatihim har ma ya zama cewa wannan musifin sun kusa sun shaƙe musulmi sun kuma wato kusa su tsare su ya zama cewa sun kashe su kana tanzilul ayatu to a wannan lokaci ayoyin alqur'ani sukan sauka bima jara bainal anbiya'is sabiqin ayoyin sun rika sauka suna biya musulmi abubuwan da suka gudana akan sauran annabawa da suka gabata a ilmantar da su cewa ya ku musulmi wannan addinin da kuka riko da shi ba ku ne farau ba kuma musifa da ake wa mutum akan ya yarda da wannan addini ba ku ne farau ba don haka an aiko wani ya zo zuwa ga mutanensa mutanen sun ƙayyata sun cuce shi sun zage shi sun kore shi daga garinsu an yi masa duka an hana shi zama lafiya amma ya yi haƙuri ya ci gaba da addini ba sakamakon da ya biyo bayan Allah maɗauki ya tsere shi ya halakar da sauran al'umma wannan an yi da yawa ko ba a yi ba to tuna wa mutane irin wannan abu cewa ya auku a baya yana sa waɗanda ake gaya musu wato su ƙara kwantar da hankalinsu kuma su ci gaba da addini yadda Allah maɗauki ya nema wa bayyana aqwamihim da su annabawan da kuma mutane su alladhina qalu bi takdhibihim waɗanda suka ƙaryata su wal kufri bihim kuma suka kafirta da abin da suka zo da shi wa kanat waɗannan ayoyin har yanzu tashtamilu hadhihi al-ayatu wannan ayoyin har yanzu sun kunshi ala dhikril ahwali allati tutabiqu tamaman ahwala muslimi makkata wa kuffariha wannan ayoyin sun kunshi abubuwan da suka dace da halayen irin na musulmin makka a wannan lokaci da kuma kafiran ma'ana irin abin da aka yi a baya irin sa ne dai aka maimaita akan musulmin makka a zamanin da Allah ta sallama da kuma wato yadda kafiran irin abin da kafiran farko suka yi haka kafiran makka suka yi yadda musulmin farko suka yi haka musulmin wato makka annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai su ma suka yi na hakuri da kuma juriya da dagewa akan wannan addini thumma tadhkuru hadhihi al-ayat sannan wannan ayar har yanzu sai ayoyin kai suna ambata wa musulmi bima tamakhadat anhu tilka al-ahwal suna ga musulmi menene ya faru bayan waɗannan halaye din sai ce tamakhada abinda aka yi asalin makhad da ma shi ne naquda ai naquda a haihu to a larabci aka faɗo na ayar nufin abinda ya biyo bayan abinda aka ambata kafin wannan ma'ana rikice-rikicen da suka faru din me ya biyo bayan su nasara ce da kuma tabbata ga wannan addini din yace min ihlakin kafarati kafirta ana halakar da su kafirai din wa zalimin da su azzalimai wa irafi ibadillahi salihin الارض والديار da kuma Allah madaukaki sai muga cewa ya gadar da ita wato duniya da kuma gidaje sai ya gadar da su ga waɗannan bayinsa na ƙwarai da suka yi haƙuri suka zama salihan bayi suka tsaya akan addini ma'ana dai abin da malami yake faɗa mana shine sunna ce ta Allah daga cikin abubuwan da mutane suka samu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da manzon Allah din shi kansa sallallahu alaihi wasallam kunta tayar da suka samu dangane da wannan addini din a farkon zuwansu shine duk lokacin da damuwa ta kai damuwa ayoyi suna sauka a gaya musu cewa ku yi haƙuri ku ne fa masu samun nasara Allah zai kawo ku lokacin da za a halakar da waɗanda suka kafir da suka ƙi karɓar da awarku kuma sannan ku za ku wanzu a bayan ƙasa wannan alƙawari ne na Allah subhanahu wa ta'ala da sharaɗinsa shine riƙo da addini da kuma yin haƙuri akan cuce-cucen sannan kuma a bi ƙa'idojin addini ya zama cewa ba da son zuciya ake tafiya ba to shine yake cigaba yake cewa wa irasi ibadallahi wa irasi ibadillahi salihin al-ard wa al-diyara fa kanat fi hadhihi al-qasas fi hadhihi al-qasas isharat wadhiha sai zama cewa a cikin wannan kissoshi da muke karanta al-qur'ani ko ake ga sahabbai a wancan lokacin akwai isharori kuru-kuru ila fashli ahli makkah fi al-mustaqbal cewa lalle mutanen makka a wannan zamani to za su zo su fadi ma'ana ba za su ci nasara ba a nan gaba ma'ana an gawa su musulmi a lokacin da mutanen makka suke azabtar da su an musu bishara da cewa hakikatan su ne za su ci nasara kuma su kafiran makka ba za su ci nasara ba lamari zai dawo hannun musulmi duk wanda yake samun wannan tagomashin dole ya kwantar da hankalinsa kuma ya tsaya akan addini wato yadda ya kamata mu bambancinmu da su a wancan zamani shi ne su suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a idan su ake saukar da ayoyin su ji inda wani abun mamaki ma na wasu ne ujiyoyi a gaban su ake saukarwa mu kuma yanzu abin da aka barmu da shi shine dukkan darasin da suka samu ta cikin alqur'ani din da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yana nan an bar mana mu karanta sai mu riƙa mutabaka na abin da ya gudana a baya da kuma halin da muke ciki haƙurin da suka yi mai ininsa domin abin da aka bar mu da shi kenan shi yasa mun wahalar da muke sha ita ce rashin fahimtar mujammu musulunci din in muka fahimce shi yadda ya kamata muka karanta yadda Allah madaukaki ya faɗa da yadda yake nufi to za ka ga cewa insha Allah yadda suka ci nasara za mu ci nasara muddin dai mun tsaya akan addinin ba tare da wato kowane irin targaɗe ba a sai ce wa najahil muslimin da kuma wato cin nasarar musulmi duk shi aka faɗa wannan su ne isharorin da muka samu a cikin ayoyi da kuma kissoshin da suka gabata ma'ana jahi adda'awatul islamiyya tare da kuma wato cin nasara na da'awar musulunci wa fi hadhihi al-fatarat a wannan wato fatara ko lokaci nazalat ayatun akwai wasu ayoyi da suka sauka wanda yake tusarrihu suna faɗa kuru-kuru bi bisharati ghalabati al-muslimin suna bishara da cewa lalle musulmi za su ci galaba akan kafirai qala ta'ala Allah madaukaki yana cewa a cikin suratu as-saffat laqad sabaq wa laqad sabaqat kalimatuna li ibadina al-mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun fatawalla anhum hatta hin wa absirhum fasawfa yubsirun afabi azabina yasta'jilun فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين wannan a cikin suratul safat Allah madaukaki yana cewa hakika kalmar mu ta gabata in an ce kalmar mu ta gabata Allah madaukaki yana nufin ya rubuta a lauhul mahfuz hukuncin sa al-kauni al-azali sabaqa fi hadhihi al-mas'ala wato ya riga hukunci tabbace a rubuce hukuncin da ba za a canza shi ba hukunci kauni ba shar'i ba ya riga hukunci akan cewa a kalmar mu ta tabbata li ibadina al-mursali ga bayin mu manzanni kun ga kira su na farko bayin sa sannan kuma ya su wannan sunan cewa su manzanni ne ya nuna mana cewa shi ne sai ya aiko su ba ɗan fitina ba ne ba rigima suka kawo ba duk wanda Allah ya turo shi to ba a tuhuma sa da rigima da tashin hankali domin annabawa sun zo su shiryar ne ba sun zo su kawo tashin hankali da damuwa ga al'umma ba a sai ce innahum lahumul mansurun lalle su su ne masu cin nasara za su ci nasara inda wanda aka gaya masa wannan ya za a yi tsorata musamman a ce ayar ta sauka ne kuna cikin tashin hankali sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta muku wannan ai kun ga ko a ga hankalin sai ya kwanta yawa to amma mu ne yanzu me ake so ne mu rika karanta irin waɗannan ayoyi Allah madaki ya faɗa cewa manzanninsa da waɗanda suka bi manzannin nan su ne masu samun nasara ko ba dade ko ba jima in kana karanta wannan sai ka ji kai ma kana samun kwanciyar hankali irin yadda suka samu kwanciyar hankali sharadin kawai shine ya zama kana bin wannan littafin yadda ya kamata a bi shi to Allah madaki kuma ba zai barka ta lalace ba ayyuhu wa inna jundana lahumul ghalibun kuma lalle rindinarmu su ne masu cin nasara rindinar Allah madaukaki Allah madaukaki kira wannan rindina al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nasabta ta zuwa ga kansa duk wata al'umma ta fice khalqan ko shi ya halitta duk wata al'umma ko su iri amma kasancewar ya ware wannan rindinar ya ce tasa ya nuna akwai wani tallafi da zai bata da gudunmuwa da kuma taimako a sai shi fata walla alhu karka da amin su wannan abin da ake yi ne wannan kalmarki ma'ana rabu da su in an ce tawalla ka juye baya ka kyale su duk abin da suke maka rabu da su hatta hinin har zuwa wani lokaci shi ne mana hatta hin fata walla alhu hatta hinin wa absurhum ay wa anzurhum kuma ka saurare su shi ne absurhum yawwa wa absurhum fa sawfa yusiru kuma da sallu za su gani wannan kalma guda biyu a cikin jumla ɗaya amma ba a yar kowace da ba yawwa ba wai ka kalle su ba za su kalle ka ba za su gani ba ka sauraya musu kuma za su gani afa bi azabina yasta'jilun shin da azabar da suke gaggantawa ma'ana azabar Allah suke cewa ta zubo ba da kun san an yi lokacin da mushrikai a Makka kuma ba Allah ba yake ba mu labari a cikin suratu Ali Imran suna cewa har ma suna cewa Allahumma in kana hadha هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم هذا في سوى من ذا الله صلى الله عليه وسلم هذا ما تقولك الله يا الله إن لي ومن بسكياتي دقى جنك حقيقة فيك أيك تزبو منا واتو حجارة من السماء أي من ذو ينجوى إلي حالة فامو أو ائتنا بعذاب أليم وكما إن بسكين وما ذا عذاب من رددي تزو تشافين wannan gatsai ne suke wa Allah da kuma wato rashin ladabi na magana Allah madaukaki kuma ya ba su amsa cewa kasancewar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a yanzu yana cikin ku to ba za a halakar da ku ba mun san dai ayoyin har zuwa ƙarshen su amma wanda wannan ya shafi rayuwa da da'awa ta manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi kadai sauran annabawa in aka kafirce da su har akan irin wannan izgini to Allah yana halakar da al'ummar ne annabawan da mabiyansu su ci nasara annabi fa sallallahu alaihi wasallam ya roki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun san hadisin da ya roki shi abubuwa guda uku ko ya amsa masa biyu ɗaya kuma bai amsa masa ba daga cikin abin da ya roka shi ne kada a halaka wannan al'umma da wato fari ko wata musiba gaba ɗaya a ce al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta mutu ta kai Allah madaukaki yake kiyan nan yake ba za a yi ba a ce da yau al'ummar musulmi su kare lokaci guda da wata musiba kamar yadda aka yi tsufana zamanin annabi Nuhu alaihi salatu wassalam ya roki Allah cewa tunda mutane sun yi kafirci sun ki yarda aka halaka su baki ɗaya banda waɗanda suka yi imani da shi babu wanda ya saura haka nan aka halaka mutanen annabi Hudu Salihu Shu'aib da sauransu amma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya masa alƙawarin duk abin da mutanensa suka yi to za a barsu su ga darasin da kansu ba za a halaka su ba wannan shi ne yasa a wancan lokaci ba halaka mutanen Makka ba yawwa sannan addu'a sa ta biyu da ya roki Allah subhanahu wa ta'ala cewa bayan ya roki shi cewa wanne ne na biyu na farko kada a halaka mutane yawwa kada kuma ya rinjayar da ko ya tsora kafirai akan musulmi tsorawar da za ta hana su komai kwata-kwata a ce ba ko la ilaha illallah ba sallah ba komai shi ma wannan ba zai yi ba har tashin alkiyama yawwa ya zama cewa kafirai sun yi nasarar da babu abin da za a iya yi na musulunci kwata-kwata wannan shi ma Allah madauki ya yi ƙorin ba za a yi shi ba abu na uku shi ne ya roƙe shi kada ya sa fitinar musulmi a tsakaninsu a nan ne Allah madauki shi a wannan kan za a jarrabi musulmi da wannan abu cewa za su riƙa fitinar kansu wannan ya kafirta wannan wannan ya ji wannan a yi faɗa tsakanin wannan jama'a da wannan jama'a da wannan gari da wannan gari na musulmi za a yi ta wannan kuma har tashin alƙiyama Allah madauki ya fidda mu daga duk abin da yake fitina ne yawwa to sai yake cewa wannan fa'iza na zala bi sahatihi idan wannan azabar ta sauka a farfajiyar gidajensu ma'ana in dai lokacin azabar yayi tasauka gida zuwa Allah mai yake fa sa'a sabahul munzirina to safiyar wadanda aka yi gargadi kuwa ta munana ma'ana sun shiga safiya mummuna in aka saukar musu da irin wannan azaba a wannan suratu safat ke wa qala sannan yana fadi a cikin suratul qamar sayuhu zamul jam'u wa yulmina dibr wafin da suke cewa nahnu jami'un muntasir mu jama'a ce masu yawa kuma za mu ci nasara sai Allah madauke shi sai hu zaman jam'u wannan jam'in laku wannan taron laku wannan rundunar taku da kuke alfahari da ita Allah madaukaki yace sai hu zamu za a fadar da ita ba za ta ci nasara ba za a kada ita wai wannan dubur kuma za su juya wato bayan su wa qala awalin kuma Allah madauke shi jundun ma hunalika mahzumun min al-ahzab suratu sad kenan cewa wannan rundunar ce wanda atan mahzumun min al-ahzab ma da ma san kayan yafi Allah madaukaki zai kada ita daga cikin wato ahzab wato kungiyoyi ko rundunoni ma'ana Allah madaukaki yana magana akan kafirai ne cewa rundunarsu ba za ta ci nasara ba wa nazalat fil ladina hajaru ila al-habashati dangane da waɗanda suka yi hijira ko zuwa ga habasha Allah madaukaki sai saukar da aya cewa alladina hajaru fillahi waɗanda suka yi hijira cikin addinin Allah min ba'di ma zulimu bayan an zalunce su lanubayyi annahum fid dunya hasanatan za mu zaunar da su wani abu ko wani wuri mai kyau a duniya wannan cewa a duniya shine babban darasin da ke shi shine dalilin kawo wannan ayar nan ba dama a lahira sakamakon sananne ne ko yawa sai ce wala ajrul akhirati akbaru law kanu ya'lamu ba a ce sun sani to da ladan da Allah madaukaki ya ajiye musu a lahira to lalle hakikatan babba ne ya ma fi juna da wannan duniya din dai sai dai ba su sani ba amma yanzu ana ga musu to abin da malamin ji yasa ya kawo wannan ayar shine da yake cewa la mubayyi annakum fid dunya hasanatan za mu zaunar da su wuri mai kyau a duniya lokacin da kake cikin tashin hankali da bala'i da angwala da damuwa daga kafirai sai ya zama cewa ana ga maka wannan cewa za a baka wuri a zaunar da kai makwanci mazauni wurin natsuwa wajen kwanciyar hankali wuri mai kyau wannan lokacin da suka je habasha ne ake gaya musu sawa'in ko ana nufin habashan ne a duniya su samu natsuwa a can ko kuma ana isharar ne zuwa ga za su dawo kuma za su tafi madina za su samu natsuwa da ba za a dame su ba kuma wannan ita ma a lokacin da ake fitinar ashe nusarwa ce ta kwantar da hankali cewa kada fa ku damu lokaci zai zo wannan matsawar da ake muku da kashewar da ake muku za ta kare kuma za ku koma wato cikin kwanciyar hankali shi yasa yake da kyau mutum yana karanta alkur'ani ya rika tsayawa ya fahimce shi nasarar da malaman baya suka fi kenan suka rubuta mana waɗannan abubuwa ɗin mu yanzu mafiya muna karanta alkur'ani ba ma hararo manufofi da ma'anonin da Allah madaukaki ke bayyana wa a ciki ratatatata kawai muke karantawa mu rika karanta qur'ani ya fahimta dan ga anan aka hango mana cewa hakika a lokacin da ake musifa aka saukar da wannan aya ta isa ta gaya musu cewa a shi tun da an ce shi duniya a shi yake nan wannan musifa za ta kare tun a duniya an ba mu bishara cewa za mu yanke daga wannan hali sai ce wa sa'aluhu kuma sun tambaye shi an qissati yusufa dangane da qissar annabi yusuf alaihi salam fa anzalallahu fi tayyiha a cikin ta sai Allah madaukaki ya saukar cewa لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين دغدغن da annabi yusuf a cikin kissar annabi yusuf da halin da ya shiga da rayuwar da ya da irin ibtila'in da Allah ya masa da irin nasarar da ya ci daga ƙarshe to a cikin wannan akwai ayoyi للسائلين da masu tambaya kuma tambaya suka yi akan irin wannan halaye dama sun gabata ne ana yin irin su cewa annabi ya zo a ƙarya tashi ya sha wahala ba shi annabi ne na Allah wani a ƙarya masa haƙuri kuma da aka yi haƙurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zage shi a cin mutunci a kore shi ga gida a danne shi a matse masa wuya duk wannan an yi sannan daga ƙarshe kuma a ci nasara sai Allah ya ci ba da wannan amsar laqad kana fi yusuf wa ikhwatihi kisan da ta faru tsakanin annabi yusuf da ƴan uwansa din nan to a cikin ta akwai ayoyi kun ga Allah cewa ayoyi ba aya guda ɗaya ba akwai darussa sai ta akwai malamai sun yi rubutu da yawa a cikin littafin tafsiri wasu kuma sun waye wannan kissa ta annabi yusuf da darussa manya-manya na yadda ake cin nasara a rayuwa yadda in mutum aka jarrabe shi da fitina iri-iri musamman fitina ta fito daga gidanku wato 'yan uwanta da jini a ce su ne suka tayar maka fitina, to yadda za ka yi haƙuri, yadda za ka tafi tare da su, ba yaje su ba, ba cin mutuncinsu ba, sannan a ƙarshe sai ka ga irin nasarar da za ka samu. Kun ga wannan duk yana cikin sakamakon da Annabi Yusuf ya samu, haka ne ko ba haka ba? Yawwa, to a cikin wannan akwai darussa da kuma ayoyi kamar da Allah Maɗauki ya ambata. Ai, wato yana nufin fa ahlu makkata, su mutanen Makka, as-sa'iluna, masu tambaya akan wannan irin al'amura, yulaquna ma laqa ikhwanuhu min al-fashl, za su haɗu da abin da ƴan uwan Annabi Yusuf suka haɗu da shi na faɗuwa, ma'ana ba su ci nasara ba. Tunda a lokacin ake wannan magana ɗin, Allah Maɗauki kuma ya karanta musu wannan aya, ya umarci Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta musu, wa yastaslimuna kastislamihim, kuma lokaci zai zo yanda ƴan uwan Annabi Yusuf suka sallama wa Annabi Yusuf, suka miƙa wuya zuwa ga cewa haƙiƙa ya fi su. Laqad atarata Allahu alaina, sai da yake suka faɗi wannan bugacinsu, kuma haka bane Allah ya fifita ta akan mu, ba ku ya kafin wani lokaci ba su ba. To yanda waɗansan ƴan'uwan Annabi Yusuf suka yi, haka nan mutanen Makka lokaci ne za su sallama, za su miƙa wuya, za su musulunta, za su bi wannan ɗan nasu da suka ƙi imani da shi a farko, suka danne shi, suka manzula masa, har suka kore shi. To lokaci ne zo abin zai juya, kuma za su dawo su yi imani. Wa qala wa huwa yadhkuru rusul, yana ambatan manzanni, yana cewa wa qala alladhina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw lat'udunna fi millatina, ai ma'ana waɗanda suka kafirta sun ce wa manzanninsu, lalle sai mun fidda ku daga wannan ƙasar tamu, garin nan namu ba za ku zauna a ciki ba, za mu kore ku. Kafirai ne suka gaya wa manzanninsu, aw lat'udunna fi millatina, ko kuma ku dawo addini irin namu da muka tashi da ku muna yi mai tayin tare, ko ku dawo addinin mu, ko kuma mu kore ku daga wannan ƙasa. Fa auha ilaihim rabbuhum, sai ubangijin waɗannan manzanni ya yi musu wahayi, su manzannin, lanuhlikanna adh-dhalimina, za mu halakar da adh-dhalimai. Wannan menene? Kwantar da hankali ne a lokacin da ake gayawa su manzannin, a lokacin da ake magana wani abin da suke labarin ya zo mana haka, amma a lokacin da kafirun suka faɗa, ai ba su aikata hakan ba, ko cewa suka yi ko mu kore ku daga ƙasar nan, ko ku dawo addinin mu, mu yi irin addinin iyaye da kakanni da tarbiyyanci da waye da waye, duk mu koma mu ci gaba dai, ko kuma mu kore ku. Ai kafin su kore su ne, kafin kuma a ce an ga za su dawo ko ba za su dawo ba, to a lokacin ne kuma sai Allah Maɗauki zuwa manzanni suka kore musu, lalle kan mazalimi za mu halakar da azzalimai. Wannan mene ne? Ai an nutsar da su, an kwantar da hankalinsu. To wannan shi ne duk darasin da yake so mu fahimta a ciki. Sai yake cewa wala nuskinannakum al-ardh, to ba ma wannan ba, bayan halaka azzaliman, mu za mu zaunar da ku a ƙasa ɗin, mu ba ku ƙasar, ku za ku zauna a ciki, ku ne masu mulki a ciki, ku za ku zauna a inda ku ga dama, min ba'dihim, a bayan su azzaliman, zalika, amma kuma ga sharaɗi, yace zalika, wannan abin da zai gudana ɗin na a halakar da azzaliman, kuma a zaunar da su mu'minan da manzanni a bayan ƙasa, ya zama su ne suke da tafiya da tsari, to zai kasance ne liman khafa maqami, da wanda ya ji tsoron tsayuwa da dama, in ji Ubangiji. Ma'ana kenan a ce har su ana zuwa musu, sharaɗin shi ne bin addini, in dai an bi addinin to Allah zai ba ku tsayuwa, in ku ba ku bi addinin ba, tsakanin ku kanku ba ku riƙe shi ba, kuna ta wasa da shi, ga tsayuwa, ga zamba, ga cin mutunci, ga rashin damuwa, da kiran mutane ɗin zuwa ga addini, da takaci, da rashin amana, da wato abubuwa da wanda suke nesanta mutum daga addini, to idan mutum ya tsaya zaune, to zai a idonsa zai gani Allah na ɗaukaki zai ta wulaƙanta shi, ma'ana a wulaƙanta shi, a ɗora wanda ba musulmi ba a kansa, kuma ya zama cewa ba shi da wani abu da zai iya, saboda ne shi ɗin da ya riƙo da addinin da aka aiko masa ba, kuma bai ji tsoron haɗuwa da Ubangiji ba. Shi ne shi yasa yake zalika liman khafa maqami wa khafa wa'id, kuma ya tsoroshi wato narkon azabata. Wa'id nan asali wa'idi ne, kamar da zalika liman khafa maqami wa khafa wa'idi, amma kasancewar ayoyin suna ƙarewa da ba da wato shi harafin ya'un ɗin ba, shi yasa akan harfinsa, ma'ana dai akwai ya'un mutakallim muqaddara. Yace wa hinama kanat alharbu musta'ilatan, lokacin da wato yaƙi ya kullu wutarsa ta kama balbal, bainal fursi wa rumat, tsakanin فارسة دروب روم دولة بيزنطين أكي مثل من شافة الوالي دا كما دولة فارسة لوكسين بواكي يكا مؤتاني ولن بولن وكان الكفار يحبون غلبة الفرس لكونهم مشركين كافري أمكا لوكسين مرنا سكي دا فاتا أكي فارسة إرام أكي لوكسين أكي سوني سكي في نصر أكي روماوة روماوة دولة بيزنطين لوكسين من الله سنة سلامة كريستاني فارسة كما لوكسين ما سبب ترامل بس مسلم تبا suna bauta Allah masu bautar wuta na jinsawa suna bautar wuta ko mushrikan makka in ana yaki da farisa da kuma rumawa a lokacin nan sai mushrikai su rika fatan ina ma farisa ke za ta ci nasara saboda ɗan uwan su ne masu bautar wani abu wanda ba Allah ba su da littafi kuma ne ban sanar yawa li kaunihim mushrikin wal muslimina yuhibbuna ghalabata ar-ruman musulmi kuma a zamanin nan zamanin da Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin su da Qur'ani amma sai suke a ce rumawa kirista sun ci nasara akan waɗannan da suke wato mushrikai saboda ne likaunihim mu'minina billahi war rusuli wal wahyi wal kutubi wal yawmil akhir kasancewa waɗannan suna imani da littafi ko a ce billahi mu'minina billahi da Allah war rusuli da manzanni inda ba iya addinin bani isra'ila ne ai akalla azamanin kafin zuwan musulunci shi addinin gaskiya haka yake ba haka ba yau dan haka musulmi tun daga ɗan uwan su masu littafi sai su fifita su ne sabon Allah madaki a cikin Qur'ani yake girma da masu littafi ko da duk da ne sun suka sauci ya ahlul kitabi ma mushrikai za su ga antara su da kafirai su duk da cewa su ma ahlul kitabi kafirai ne domin sun kafir sai sun ki karɓar sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun iya bada shi a matsayin manzo kafirai ne a hukunci amma a wajen suna Allah madaki ya musu mai latsafa yana tattaunawa da usmuli na zan hankalinsu to irin wannan nasa mumuni a lokacin nan in ana yaƙi da waɗannan mutane da kuma farisa sai musulmi su riƙa fatan ina ma rumawa su ne za su ci nasara kafin daga baya musulmin su zo su yaƙi da rumawa da farisan gaba ɗaya su munƙushe su gaba ɗaya su dawo ƙarƙashin addinin musulunci yawa a wakanatul fursu yaghlibuna wa yataqaddamun lokacin farisawa sukan yi ci nasara kuma su ƙara matsayi su ci gaba أنزل الله بشارة بغلبة الروم في بضع سنين. فألا ما تفتي أن يفتن فيه فوقد بشارة سوى أي روما وما ذاس سنترى أئنس في كريس كدام. أما فوالا لكن فرق سورة الروم غلبة الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. يوم. bayan an yi nasara kuma suna za su yi nasara bayan an yi nasara a kansu walakinahu lam yaqtasir ala hadhihi albisharati alwahida sai dai Allah madauki bai tsaya kan wannan bisharar guda ɗaya ba bal sarraha bi bisharatin ukhra ya kuma sarraha musu da wata bisharar daban wa hiya nasrullahi lilmu'minin haythu qala inda yake cewa wa yawma idhin yafrahu almu'minuna sai bi nasrillah da taimakon Allah musulmi za su yi farin ciki da taimakon Allah a yanzu ake saukar da wannan a Makka ne a lokacin da musulmi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke cikin tashin hankali da damuwa sai ga shi ana ba su labari cewa yadda wato rumawa aka ci nasara a kansu to za a zo kuma za su ci nasara sannan kuma musulmi za su farin ciki da taimakon da Allah zai musu ma'ana kenan a ce ku ma ku kwantar da hankalinku abu zai zo ya juya ba haka za a tabbata ba a cikin damuwa wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nafsuhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa يقوم بمثل هذه البشارات ينطوا في كنز الى وين البشارين ولا البشار بين اوينه واخرى ذلك شيء زي الوقت فكان اذا وافى الموسم ان هل يجو موسم يجو وقت ايكن حج وقام بين الناس في عقاب اكثر عقاب ومجله بمجله وذي المجاز ولا ذكر سنين الجاهليه لتبليغ الرساله ان تاتي يلا نسو بياني تو كجي قول الله كجو بالدين كبيشي ni kuma manzo ne daga Allah lam yakun yubashshiruhum bil jannati fa hasib a lokacin nan ba kawai yana musu bishara da aljanna bane kawai a wannan lokaci bal yaqulu lahum bi kulli sarahatin uruku yake ga musu yana cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane qul la ilaha illa allah ku ce la ilaha illa allah tuflihu za ku samu babban rabo nan yana nufin samu babban rabo a lahira a shiga aljanna ko وتملكوا بها العرب تسيب يا مسلم من المدينة يتي إن كوكتي لا إله إلا الله تذاكوا ذوكوا من لك العرب mutum an yi mamaki wannan abu, mutumin da ake kuntata masa akan ya zo da wannan addini, amma kuma yana wa'azi yana bishara cewa lokaci fa zai zo ku kun kunce la ilaha illallah to fa za ku mallaki laraba, ma'ana za ku zama ku ne sarakuna akan sauran kabilun laraba. Laraba ne za su a lokacin za su yi mamaki wannan ne mutum ne sai da mutanen ka sun kiyar da kai yanzu ka zo mun zo haji ka zo kana mana irin wannan wa'azi bayan ba ka da lata wato goyon bayan daga mutanen ka yaushe har ka samu goyon bayan mutanen ka har ka mallaki sauran abubuwa har ma za ka zama cewa sakamakon bin addinin ka zai zama wato mun mallaki wato sauran kabilun larabawa kaga mutum zai mamakin wannan abu ashe ita wannan kalmar ita kanta bishara ce kamar abin da ya faru da kissar wannan ya sunan sahabin nan da ya biyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai kama shi lokacin da aka bada cigiya cewa abi a samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Suratu bin Malik ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa bishara ba yake cewa zan baka kana san a baka siwarai kisra wato munduwa abin hannu da sarakuna suke sa a hannunsu na gwal din nan in baka na kisra ice wani kisra kisra bin Hurmus kisra dan Hurmus ma'ana sarkin Farisa da mutum an koro shi daga garinsu daga shi sai abokinsa shi kadai amma ba da raƙumi ɗari a kan rayuwarsa duk wanda ya kawo shi bare ko ba wai amma kuma yana ba da bishara cewa lokaci zai zo sarkin Farisa abin da yake sawa a hannunsa ɗin nan kai Suraƙatu bin Malik za a baka shi kaga dole mutum zai mamaki in ba mai hulɗa da wahayi ba ba mai iya faɗin wannan magana yau kuma abin ya zo sai ya tabbata yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a zamanin Umar bin Khattab aka je aka ci Farisa mai yaƙi aka kwaso kayan abin nan dukiya ta abin nan shi Kisra aka zo da ita gaban Umar ya ɗauki wannan munduwa ya tambaya ina abin hannun Kisra aka nuna masa ya ɗauka ce ina Suraƙatu bin Malik kuma ya bashi ya cika wato magana da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ake yin fitinar ashe in magana ta fito irin wannan to magana ce da za ta baka darasin cewa ashe an faɗe ta ne don a kwantar mana da hankali mu da ake jarraba a wancan lokaci cewa ku yi haƙuri lokaci zai zo abin zai wuce kuma za a yi nasara yawwa ina faɗan fahimci abin da ke nufi a nan wa tadinu lakum biha al-ajam kuma sannan ajamawa wanda ba larabawa ba su ma za su bi ku shi ne tadinu lakum da tatai'u yawwa tatai'ukum abin da ake nufi da tadinu kenan ba wasu bauta muku ba su yi muku da'a fa idza muttum kuntum mulukan fil jannati in kuma kun mutu ku ne sarakuna a aljanna kaga wannan bishara ce babba ga shiga aljanna ga kuma cin nasara a duniya zai zo in an wannan addini sannan kuma a aljanna ma ku ne a gaba Allahu akbar wannan ibnu sa'd ne ya rubuto yace wa qad aslafna ma ajaba bihi nabi sallallahu alaihi wasallam Utbah ibn Rabi'a mun wuce a baya inda abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya biya Utbah ibn Rabi'a wato amsa da shi hina arada musawamatahu lokacin da ya yi kokarin su yi tattaunawa wato sabani wato mun baka kadani ma'ana wannan abin nan da yake mun idan zamu baka kaza ka daina wannan addinin zamu in sarauta kake so zamu baka in ne kake so zamu baka in mata kake so duk zamu baka kawai dai ka kyale mu ci gaba da bautawa abin da muka tashi muna bautawa iyaye da kakanni mun san amsa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi a lokacin nan yawwa to shine malamin yake tuna mana ita mun karanta ta a baya ala rawaibid dunya lokacin da ya bashi abubuwan kwadayin duniya wa ma fahimahu wa rajahu nan da abin da ya fahimce shi kuma ya kaunace shi Utbah shi Utbah din abin da Utbah din ya fata ya kuma fahimta min zuhuri amrihi alaihi salatu wassalam da yadda shi Utbah ya fahimci cewa lalle al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fahimci cewa wannan al'amari zai zo gaba daya ya bayyana kuma ya ci nasara daga ƙarshe wa kazalika ma ajaba bihi nabi sallallahu alaihi wasallama akhira wafdin jaa ila abi talib da irin amsar da wafdin nan wato delegation din da ya zo gurin abu talib na ƙarshe daga cikin su laraba ba sun turo zuwa ga abu talib ba cewa ka kama halin ɗan nan nasa ka hana shi zamu baka kaza zamu kaza zamu kaza yawwa faqad sarraha lahum annahu yatlubu minhum kalimatan wahidatan duk da irin kananan da suke ci a lokacin ya nemi su yace kalma ɗaya kawai yake so wato su bashi yuquluna ha tadinu lahum biha al-arab yace su faɗi kalma ɗaya kawai in suka faɗe ta to sauran larabawa gaba ɗaya za su yi musu da'a wayamlikuna al'ajam, kuma za su mallaki wato ajamawa waɗanda ba laraba bai zama su ne masu shugabanci wato a kansu. Kalmar nan kuma ita ce la ilaha illallah. Wa qala khabbab ibn al-arat, khabbab ibn al-arat haka sunansa yake, yana cewa atantu an-nabiyya, na zo bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa mutawassidun burdahu, yayi filo da gwadansa, wa huwa fi zillil ka'bati, yana inuwar ka'aba yana kunce, wa qad laqina min al-mushrikina shiddatan, mun hadu da wani tsanani daga mushrikai, fa qultu, sai nace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ala tad'u Allah, shi ya manzon Allah ba za ka roki Allah ba wannan musibu da ake mana su tsaya yau, an da kiwantan yau, an kashe wannan, an kori wannan daga gida wannan, an kwace masa mata, an yi kaza an yi kaza. Fa qa'ada, annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwance, ya jingina ya yi tuni da wannan gwadonasa, sai tashi zaune, wa huwa muhmarrun wajhuhu, fuskarsa ta yi ja saboda damuwa. Fa qala, sai yake cewa laqad kana man qablakum, waɗanda suka zo gabaninku waɗanda suka tsaya akan wannan addini ɗin, la yumshatu bi nishatil hadidi, ana yin wato kun, kamar da muka san kun ne na ƙarfe, to za a zo a riƙa yi naman jikin ɗayansu, za a riƙa sawa ana ruɗe shi da kun na ƙarfe, ma'ana kamar a sami wato wani ƙarfe ne mai faɗi wato mai haƙware, sai a sa a jikin naman a raba wato ƙashi da nama na ɗan uwanku a waɗanda suka gabata a baya, saboda sun tsaya akan wannan addini ne. Yace ma duna izamuhi min lahmin wa asdin, abin da ke tsakanin wato ƙashinsa a cire a reɗe naman da kuma jijiyoyi, ma ya sarifu hudar ka addinihi, amma duk da haka wannan ba zai kauda shi daga addininsa ba, yana ahadin ana yi masa wannan irin azaba. Haka suka kasance, walayukimmannan lahu hadha al-amra, yace wallahi na rantse Allah sai ya cika wannan lamari. Wannan maganar yayi maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba mai fadatta in ba wanda ake ma wahayi ko sai zuwa makabbab ku yi haƙuri, Allah na rantse da Allah sai ya cika wannan addini, kuma sai ya tabbata sai ya kama ƙasa, shine zai jagorancin mutane. Hatta yasira rakibu, sai ya zama mai tafiya, sai ya tafi min sana'a, daga garin sana'a capital din Yemen kenan a yanzu, ila Hadramaut, zuwa Hadramaut. Hadramaut ba shi ba da yi a Yemen har zuwa yanzu, yana nan. Ma ya khafu illa Allah, ya zama cewa ba abin da yake tsoro sai Allah. Yana nan a wancan ne tafi tafiya tsakanin garin ruwan Laraba yana da wahala, saboda ɗan fashi da yaƙi-yaƙin ƙabilanci, idan za ka tafi daga wani gari ta na Laraba zuwa wani garin daban, sai idan akwai wasu garin ruwa a hanya, sai ka aiki wakili ya neman maka mafaka da tsaro cewa za ka zo ka wuce lafiya, sai a samu wani abu ne sai ya shela ya ce wane zai zo ya wuce yau da shi da jama'arsa, kada kowa ya taɓa shi. Haka fa ake ada saboda tsabar rashin zaman lafiya. To annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi wannan addini sai ya cika, kuma sai an zauna lafiya a duniya, sai ya zama mai tafiya ya tafi daga wuri kaza zuwa kaza ba tare da yana tsoron kowa ba sai Allah subhanahu wa ta'ala. Sai zada bayanin rai mai riwayar ya kara bayani da cewa wazibu ala zamanihi, da kuma wato baya tsoron kowa sai Allah, sai kuma ya tsoraci kirkeci don kada ya ci masa dabbobinsa, shi ke nan abin da zai tsoya, amma ba dai ɗan adam ɗan uwansa ya hana shi wucewa saboda rashin zaman lafiya a wancan lokaci ba. Wa fi riwayatin, a wata riwaya cewa walakinnakum tasta'jilun, sai dai kuma cewa matsalar ku shine kuna gaggawa ne. Ku wannan magana daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bushara ce ta cewa shi fa ya san abin da yake, saƙon da aka ba shi bisa basira yake tafi da shi, an gaya masa cewa zai ci nasara, ba ya kokonta kuma akan wani, don haka sai su gaya ma waɗanda ba wahayin ake musu ba cewa ku kwantar da hankalinku, ku yi haƙuri, lokaci zai zo duk wannan damuwar za ta wuce, kuma insha Allah musulunci zai tabbata a bayan ƙasa. Allah madauki ya ƙara mana haƙuri da fahimta. Yace walam takun hadhihi albisharat mukhifatan am makhfiyatan masturatan, wannan bishawori ba a boye suke ba, bal kanat fashiyatan makshufatan, a bankaɗe suke a buɗe suke kowa ya san su, yawa ya'lamuha alkafaratu, hatta kafirin sun sani cewa an yi musulmin nan ta bishara cewa za su zo su ci nasara a kanmu. Haka babban abin mamaki kenan, su kafiran a wannan lokaci an musu sun fahimci bisharar da aka yi musulmi sun san sakamakon cewa lamari zai zo kuma musulmi su ne za su ci nasara kama kana ya alamuha al-muslimin kuma yadda musulmin su kansu suka sani hatta kana al-aswad ibn al-muttalib har ya zama al-aswad ibn al-muttalib wajula sa'uhu da mazauna tare da shi idza ra'u ashaban nabiyyi in sun ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama taghamazu bihim sai su kai musu jinde da izbili wa qalu suna cewa kan za'akum mulukul ard ya salatuna duniya ne sun yi muku ka ga wai irin izbili ne cewa ba an musu bishara Allah gaba su ne za su zama salatuna duniya ne sai idan sun yi sai ka ce wa masha Allah ga salatuna duniya ne sun yi muku ma'ana shi shugaban nasu ke zuwa mabiyansa da suke neme musulmi sun yi ta ga salatuna duniya ne ai an zuwa musulmi nan gaba wai za su zama salatuna su za su mallaki duniya kaga a lokacin ashe ce nan suna sanar da wannan bishara yau to shi ne abin da malamin yake so mu gane yace qad ja'akum mulukul ardi allazina yarithuna kisra wa qaisara wadanda wai ga sunan wai za su gaji mulkin kisra za su gaji mulkin wato fija wato qaisar thumma yusaffiruna wa yusaffiqun sai su rika fito kuma suna tafi eh fito dai ne wannan yake fito din nan kuma ana tafi to a lokacin nan sai su irin sa sai su izgili su kuma sai su wuce Allahu akbar وأمام هذه البشارات بالمستقبل المجيد المستنير في الدنيا أجبان ونن بشاروني ننن جبا وانا أكي نسل بشارة شواء دا أبو الذي يجيس ونسل ننن جبا بالمستقبل المجيد دا كي واسنا دا فيوشا وانا تيكي كما دباء من درجة من حسك في الدنيا أو من الدنيا مع ما فيه من الرجاء تارد أبو الذي يجيسكي ونن نفاتا من شو الصالح الكبير كما يجيما البالغ وانا كيمتك إلى النهاية في الفوز وجنس النسرة بالجنة تهرب أن كان الصحابة يرون صحابة الوكسين نسمع جنو أن الاضطهادات التي تتوالى عليهم شهوانا إلى مقاوة بمجدنا وباسا ينكي وبايان تيسي تزوى أكرزو من كل جانب تكون لطنجر والمصائب التي تحيط بهم لمصيبودة في كي ويبسو من كل الأرجاء تكون لطنجر ليست إلا ba komai bane illa sahabatu sayfin an qalilin taqashaw kai ba komai bane illa wato hadarin kaka ne ba wani lokaci dan kadan zai zo yayi wannan jan sahabatu sayfin sayf shine lokacin sanyi kamar yanzu in kaga ga jimare dan ya tafi an san ba lokacin damuna bane ba zama dai ba ma'ana kenan ashe ga jimare ne yanzu dan wani lokaci kadan taqashaw zai yayi ya kama hanya ya tafi imani wannan shi abin wannan yadda muke faɗa a Hausa haka wannan matalin yake wannan shi ma wato kalin magana din take haba yace to walam yazalir rasul manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai bai rushe ba yubbi arwahuhum bi raraibil imani yana ciyar da rayukan musulmi yana kosar da su yana ba su abincin zuciya ta hanyar kwadaitar da su da abubuwa na imani wa yuzakki nufusuhum yana tsarkake zukatansu بتعليم الحكمة والقرآن ينا علم تدسو حكمة دا القرآن ويربيهم ينا نسو تربية تربية دقيقة عميقة تربية وضد تكي واتو ميزوتي وضد ذات شبزوت يتكامز كي يلن قوبا ينباب من ذا الله صلى الله عليه وسلم تباس إيس إعوى واتو دوما الدين وانا ينبا منا حقيقة من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا تربية تدس حبانسا متى ننكر كيني باين ألاني sun karɓi karatunsa sun fahimce shi kuma sun tafi rayuwa irin tasa bayan wato rasuwarsa ba wai bayan rasuwarsa barin addini suka ko rikici suka shiga babu rikici bai zo musu ba sai daga baya bayan waɗanda ba musulmi ba sun fara shigowa musulunci suka fara ƙulli fitina tsakaninsu amma a farkon lamari kansu a haɗe ke zamansu lafiya ɗan saɓani da aka samu babu wanda ya wuce kwanaki da yawa nan da nan kuma aka tsare shi aka daula lafiya har aka yi kwantar da hankalin da aka yi yaƙe-yaƙen da aka shigo da daular Farisa aka shigo da daular Romawa ƙarƙashin musulunci in babu kwanciyar hankali babu haɗin kai ya za a yi wannan abun ya yi amma wasu mutane za ka suna ba da cewa ai bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tarihi baki kirin ya koma gaba ɗaya sahabbai suka koma ba abin da suke so su yi mulki wannan wanda bai san musulunci ba shike faɗin wannan ko kuma saboda yana da wata manufa mummuna a cikin zuciya yace yahdu bi nufusihim ila manazil sumu wa ruhi yana kiransu in an ce yahdu shine kira da sauti
wannan da malama da malama sun abin da za a faɗa kenan. Asalin hida abin da ake nufi ko alhadu shine irin abin da mai kiwo yakan wa dabbobi ya ja hankalinsu da irin sautinsa don su san inda yake kuma su biyo shi. Yawwa, to wannan dangane da manzo Allah sun haɗa shi ya ja hankalin sahabbai zuwa ga manazili su mu ruhi inda rayukansu za su ɗaukaka. Wa nafa'il qalbi wa naqa'il qalbi da tsarkin wato zukata wa nadafatul khuluqi da kuma tsarkakar halaye wa tahabbub min sultanil madiyati da kuma wato su kubuta su yantar da kansu daga wato rinjaye da wato mallaka irin ta san abun duniya. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya zaye san abun duniya daga zukatan sahabbansa ya zama cewa ya yi musu tarbiyyar da bayan ga ba dai kwaɗayin duniya ya sa su lalace ba. Yawwa, an samu rikici ba a same shi ba amma sai da musulunci ya kama ƙasa. Wannan kuma shi ake so mutum ya fahimta. Yawwa, sai da musulunci ya kama ƙasa ya zauna da aka samu wasu baƙi wanda da ba tare suke da musulmi ba suka shigo musulunci suka fara ƙulle-ƙullen makirci suka fara ƙoƙarin raba kan musulmi har aka yi yaƙe-yaƙen da aka yi. Amma kafin wannan lokaci da zamanin Abubakar radiyallahu anhu da zamanin Umar da zamanin Usman ba abin da aka yi banda kiran mutane zuwa ga musulunci da yaƙin da na jihadi kuma aka tabbatar da addinin musulunci har ya zama cewa ya shiga inda ba a tsammanin ma zai iya shiga. Yau, amma daga baya lokacin da su Ibn Saba suka shigo musulunci a zamanin Usman suka fara yaɗa cin mutunci ga Usman har ta kai aka zo a kashe shi. Shikenan kuma fitina ta biyo baya garin a kama waɗanda suka kashe shi mutanen Sham suka ƙi mubaya'a ga Ali a lokacin da radiyallahu anhu shikenan kuma aka fara fitina. Wannan shine asali, ba wannan tantan duniya ne yasa sahabbai suka zo suka yi rikici a tsakaninsu ba, ba wannan bane. Yawwa, mutane ne da fahimta suka saba wannan yasa suka zo wannan yasa suka har ta kai da aka yi rikici har aka yi yaƙi tare da cewa a yaƙe-yaƙen da ake yi in aka kashe dan wannan bangare to gaba ɗaya daga baya bayan yaƙin kuma jama'a da dan wannan bangaren da wannan bangaren za a haɗu kuma a yi masa sallah. Kaga mutanen da haka suka koda yaƙin da suka yi masa fitina ɗin kaga ba za ka lokaci musu a waɗannan mutane san duniya suke wane ne da sauransu ba su bi tarbiyyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. A'a, annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu tarbiyya, tarbiyyar nan kuma ita ce ta ba su ƙarfin zuciyar da har suka rusa daular Farisa suka rusa daular Romawa. Yace والمقاومه للشهوات بكما يا قرشه او الزوشيه والنزوء الى رب الارض والسماوات بكما كركته بكما جوجا وبنجين قسا بكما سنن ويذكي جمره قلوبهم كما سنن ينا واتو واسا واتو وبنن غلوشين دكي زوشيهسو يا واسا شي يا قارا زما دائما واتو سابو شي معنى يذكي واتو زما شي انا واسا شي ana ƙara wasu ƙarfi ya zama cewa suna tsaye akan addinin ba tare da damuwa da kuma tsorata ba. Wani kurji hummin zulumatin ilin nur kuma yana fidda su daga duffai zuwa haske. Wani akuluhun da sabri al'aza yana kuma riƙonsu ya jawo hannunsu ya nuna musu cewa ku yi haƙuri akan cutarwar da ake muku. Wasafhin game kuma ku yi haƙuri ku yi rangwame ga waɗanda suka cutar da ku. Duk mutumin da ya cutar da kai akan addini ba nasara ba ce ka ce sai ka rama inda saboda addini ne. As-safhul jadid illa safah as-safhul jadid haka Allah madaki ya faɗa ko kullun gane rangwame mai kyau lokacin ma'ana lokacin da ka samu iko kai aka ce kai ne mai ƙarfi kai ne mai jama'a kai ne mai yawa to idan ka nuna haƙurinka ka kwantar da hankali shikenan kuma sai ka cewa wannan mai ƙoƙarin ya mulmina maka ne tayar maka hankali sai ya ji kunya sai ga kuma a idan mutane ya rumana mun fahimta to amma dai abin yana da wahala abin mutane da yawa in an cutar da su akan addini sai haƙuri wa fahrin nafsi kuma su rinjayi zuciyarsu in ya zama cewa zuciyarka za ta bari za ta yi maka hukunci akan me za ka yi to sau da yawa za a ga cewa za ka faɗi amma idan za ka bi addinin ka yi haƙuri to za a ga cewa insha Allah nasara abinka take kai musamman a ce kai ne da Qur'ani kai ne da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. فازدادوا رسوخا في الدين وانا ابو سيك على نفسه تبتع الدين وعزوفا عن الشهوات بكوشي واحد بشعوي وتفانيا بكم ميقى ريابا كئا في سبيل المرضات وثامن يدر الله وحنينا الى الجنة بكم شوكي يابا الجنة وهرسا على العلم بكعي اكا العلم وفقها في الدين بكم على نفسه فكره فهمت الدين ومحاسبة للنفس da kuma yin muhasaba da rayukansu kowa ya riƙa ganin cewa mai na aikata mai kyau in ci gaba mai na aikata mummuna in daina shi. وقهرا للنزاعات da kuma rinjaye akan da kuma durkushe da murkushe wato duk wani fujje-fujje na ko jahiliya da kabilanci wa galabatin alal awatifi da kuma cin nasara akan atifa ya zama cewa baka bar atifar ka ba emotion ɗinka a ce shi ne zai ja ka zuwa ga abin da zaka aikata a'a ka'idojin addini kullum su za su karantar da kai ne zaka aikata wa tafaytuwan da kuma samun ƙarfi da rinjaye alal sa'irati wal ha'ijati da akan duk abubuwan da zai tunkuro ya bunkuro zai maka wato kokarin kauda kai daga kan hanya kuma abinda zai wato ja hankalinka ya ture ka daga hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa taqayyudan bis sabri wal hudu'i wal waqari da kuma wato suka taqaitu suka sa mutan su kaidi na yin hakuri da natsuwa da kuma wato kwanciyar hankali wannan kuma shi ake so mutum ya samu daiman a wato darasin da zai samu dangane da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa wannan shi ne ƙarshen abin da malamin ya ambata na darussa da suka sa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tabbata suka tsaya akan addinin Allah subhanahu wataala duk da kuntatawa duk da matsawa da ake musu muna fata Allah madaukaki ya ba mu ikon koyi da su akan irin wannan abu a kowanne yanayi namu kuma ya ƙara tabbatar da mu akan addinin manzon Allah صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.